Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka nini naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri An aiwatar da gyaran fuska da aka yi wa dokar umarnin shugaba Donald Trump na takaita balagulan wasu kasashe zuwa nan Amurka tare da samun zanga-zanga da wani lauyan yan gudun hijira shirya a wasu filayen jiragen sama a nan kasar don taimakawa matafiya daga kasashe shida da wannan dokar ta shafa. Amurka ta fara aiwatar da waɗannan sabbin dokoki ne da yammacin shekaran jiya Alhamis inda ake buƙatar masu neman takardun na shiga Amurka ta visa daga kasashe shida masu yawan musulmi su kawo wato ƴan uwansu na ainihi ko kuma kasuwanci da suke a nan Amurka kafin a ba su izinin shiga kasar. Kafin fara wannan dokar wasu manyan jami'ai sun yi bayanai inda suke nuna cewa ma'aikata na jakadu masu ba da izini ko kuma takardun izini na visa ga matafiya ko kuma su gudanar da yadda za su yi binciken nasu yadda ya kamata akan masu neman takardun wato visa na shiga nan kasar Amurka wanda za su fito daga kasar Iran, Libya, Somalia, Sudan da kuma Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewar hakurin Amurka ta zo ƙarshe game da Koriya ta Arewa yayin da yake ganawa da takuran aikinsa na kasar Koriya ta Kudu a fadarsa ta White House. Da yake jawabi a Washington tare da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in, Trump ya sha alwashin mayar da martani akan shirin makaman nukuliya da masu cin dogon zango wadda Koriya ta Arewa take yi. Lokacin dabarun haƙuri da Koriya ta Arewa bai cimma nasara ba, inji shugaba Trump a lokacin da yake nuni da irin salon da wanda ya gaje shi ya ɗauka. Ya ce an yi shekara da shekaru amma abu ya ci tura, a don haka ƙarshen gaskiya wato haƙuri ya zo ƙarshe. Trump da Moon sun yi saɓani game da irin matsin lamba da ya kamata a yi wa Koriya ta Arewa akan dakatar da wannan shirinta na makamin nukiliya. Waɗannan labarin na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a a jiya Juma'a kan rage dala miliyan 600 a cikin kasafin kusan dala miliyan 800 da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kashewa wurin ayyukan kwantar da tarzoma a wasu ƙasashen duniya. Wannan mataki ya biyo bayan matsin lamba da gwamnatin Trump wacce take bada babban kaso na sama da kashi ɗaya cikin kashi hudu na kasafin sashen zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniyar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya tsere kan shugabancin majalisar a farkon watan Janairun wannan shekara ya yi kira ga a aiwatar da manyan canje-canje ciki har da ayyukan zaman lafiya. Shirin ayyukan zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda yake tallafawa sama da dakaru 100,000 wanda suka hada da 'yan sanda da fararen hula wanda suke ayyuka a wasu wurare 16 suna shan sukar lamiri cikin 'yan shekarun nan, inda ake zargin dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya da rashin da'a. Wasu lokuta ma ba su iya kare fararen hula kamar yadda ake bukata su yi, wani sa'ilin ma sukan kai ga cin zarafi su dan kansu ta jima'i. Ministocin cikin gida na Faransa da Jamus da kuma Italiya za su gana a birnin Paris a gobe Lahadi don taimakawa Italiya ta magance matsalolin kwararren bakin haure a kan tekunta. Italiya tana shan fama wurin magance kwararren dubun dubatan bakin haure kuma ta yi barazana a baya cewar za ta rufe kan tekunta ga jirage masu dauko ko kuma masu ceton bakin haure wanda hakan kuma zai tilasta jiragen zuwa sauran kasashen Mediterania. Jami'an Faransa sun ce ministan cikin gidan kasar Gerard Colomb da takwaransa na Jamus Thomas da kuma na Italia Marco Minniti za su hadu da kwamishinan ƴan gudun hijira na kungiyar tarayyan Turai da ake kira Avramopoulos a Paris don tattaunawa akan wannan batun. A wannan shekara kadai Italia ta riga ta amshi bakin haure da suka kai 82,000 abinda yasa kasar ta zama babban mashigan ƴan gudun yawanci ƴan gudun hijira wanda suke fitowa daga Afrika zuwa Turai. A daidai wannan lokaci kuma sama da bakin haure 200,000 ne wato 2,000 ne suka mutu a kan wannan balagurun daga arewa wato Afrika ta arewa.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Assalamu alaikum, alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim sanu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai karin haske ne game da muhimmancin shayar da yara jarire nonon uwa zalla tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shida. Shima rahoton mu na biyu zai mana magana ne akan yadda za a rage mace-macen yara kanana ƴan ƙasa da shekaru biyar. Rahoton mu na uku zai yi magana akan rigakafin yau da kullum da ake yi wa yara kanana domin ƙara musu ƙarfin garkuwar jiki da zai kare su daga cututtukan da ke hallaka su. Rahoton mu na hudu zai yi mana bayani akan ziyarar da wata ƙungiya a Bauchi take kaiwa kafin yada labaru domin wayar da kan al'umma yadda za a iya rage mace-macen mata masu juna biyu yayin renon ciki da haihuwa. Baya ga wannan rahotannin akwai mu da ci gaba da bayani daga Alhaji Shehu Muhammad Makarfi jami'in shirye-shirye na shirin yaki da cutar tabowa da mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Hajiya Umi Aisha Nasiru El-Rufai ta kullayi da cutar a jihar Kaduna. Sai ya kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaira Muhammad Nasir.
Sana harkar kiwon lafiya sun kara fito da muhimmancin shayar da jarire nonon uwa tun daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shida wajen ba su kariya daga cututtukan da ke hallaka su. Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarshen rahoton.
Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa Malama Rabulawan ce ta bayyana haka yayin wani gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya cikin asibitin.
shayar da yaro nono zalla yana da babban muhimmanci daga haihuwarsa har zuwa wata 6. Dama kuma matan in sun zo awo yawanci ana fadakar da su akan wannan matsalar ta shayar da yaro din nono zalla har zuwa wata 6. Shi nono yana da wasu sinadarai waɗannan sinadaran suna kare ƴaƴanmu daga duk waɗannan cututtukan da yaro zai gamu da shi. To saboda haka shi yasa kuma su yawanci garkuwar jikin su ba ta da ƙarfi yaran nan an haife su. To saboda haka shine aka fi so uwa ta shayar da ɗanta nono zalla kafin zuwa har wata 6. Saboda in har ba haka ba ta yiwu za ta zo ta yi ta bashi wani abincin yana ci yana hana kuma ƴaƴanmu ma zaka ga shi waɗanda aka shayar da su nono zalla din nan sun fi lafiya. Zaka gan su sun bambanta da waɗanda ake haɗa musu da wani abincin. Eh saboda wannan nonon rigakafin da abubuwan kuma da suke cikin shi ya fi wanda zaka ba yaranka abinci. To saboda haka shi yasa muke fadakar da iyaye tun suna da ciki cewar ya kamata in sun haihu ake gwada musu abincin da ya kamata su kansu su ci don su samu isasshen nono wanda za su ringa shayar da ƴaƴansu yanda za su shayar da su har zuwa wata 6 nan ba tare da wannan ba. Kuma zai yi wuya yaron duk da aka shayar da nono zalla zuwa wata 6 zai yi wuya ka ganshi yana samun wasu cututtuka ko kuma ma ya gamu da wannan gudawar da kananan yara suke yi yana kare yaro daga wannan cututtuka.
Yawancin mata suna ga ai wata 6 yaro bai sha ruwa ba kamar akwai rishin tausayi a ciki ne da kike a game da wannan.
A game da wannan yawanci mata suna da wannan matsalar suna cewa ya za a yi a bar yaro har wata 6 bai sha ruwa ba. To dama ana fadakar da su tun suna da cikin cewar nono yana da isasshen ruwa a cikinsa wanda wannan ruwan zai isar da yaro ba tare da kin bashi ruwa ya sha ba. Saboda in har ma ya kasance uwa tana ba ɗanta ruwa ta haɗa mishi da nono to gaskiya yaron nan baya samun sinadaran cikin nonon nan wadatacce. Saboda in har yawanci matanmu suna da wani ɗabi'a da zarar yaro ya tashi daga bacci sai a ɗau ruwa a ɗaɗɗaka mishi. To idan har kika cika wa yaronki ruwa a ciki babu yanda za a ya sha isasshen nono wanda zai ishe shi saboda cikinsa dama ya riga ya ƙoshi da wannan ruwan. To amma in har kika bashi nonon nan isasshe wannan ruwan da yake cikin nono sinadaransa da kuma shi ruwan kansa ya wadatar da yaro kuma zaki ga yaronki babu abin da zai same shi insha Allah.
Babbar jami'ar lafiya a babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa Malama Rabilawan kenan. Muhammad Salis Rabi'u, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar Maradin Jamhuriyar Nijar hukumomi ne suke ɗauki matakai na kare lafiyar yara daga cututtukan da ka iya hallaka su. In ji wakilinmu Shu'aibu Mani.
Gwamnatin Nijar tare da bada kulawar likitoci sun ɗaɗɗaura kare lafiyar ƙananan yara duka inda suke ta hanyar wata fasaha ta aiki da wakilan al'umma da za su raba magunguna na suka kyauta ga ƙananan yara masu zara ga asibiti domin kauce wa idolin magungunan titi da ake saidawa. Mallam Manzo Zanar shugaban sashen kula da ƙananan yara a cikin jihar Maradi.
Za a zaɓi mutane wanda za a ba su horo sai a riƙa ba su magani kamar na masassara magani na zawo su magani na majinar gaba sai ka baya da ƙanƙana duk lokacin da wannan cuta ta samu yaro sai a kai gurin su bada.
Kenan likitoci akwai wata matsala da kuka tsinkayo?
Sai matsalar da muka tsinkayo kamar wanda kuka sani ne likita tawa mutane nisa wasu da akwai garin da ya yi kilo 6 kan mutum ya tafi likita. Kenan a haka nan kun ga ba mutane da yawa za su tsaya su tafi likita sai dai su tsaya suna shan magani zuwa gana mu na hanya da ake ta yan kemis muka ba su magani. Kenan za mu rika zuwa lokaci muna binciken su mu ga abin da suke.
Za a ce akwai bankin maganin takamaimai don talakawa ba sai sun saya ba?
Shi ai duka magani ne a rikan kana da biya da wani bikin shekara 5 ba kyauta shi ake ba da
ta kira su ne zai mai kushi jira ga mahalar ta tara.
Gama ta taro abin da muke shirya gare su daga a horon da za mu ba su ɗauke shi da muhimmanci kuma su kaje su ba da shi yadda mu muka ba su.
Sha'ar Mani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Karamar hukumar Ronin jihar Jigawa na samun nasarori wajen aiwatar da rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara da ke faɗin ƙaramar hukumar. inji wakilinmu Halimatu Abdullahi.
Yayin da har yanzu ake ƙara fuskantar matsaloli game da cututtukan da ke samun ƙananan yara musamman ma a yankunan karkara, da sakin mai da hankali wurin ba su allurar rigakafin yau da kullum yadda ya dace a ƙaramar hukumar Ronin jihar Jigawa, ana samun ci gaba game da yadda iyaye ke kai yaran su asibiti domin ba su allurar rigakafin, kamar yadda malama Hafsa Ja'far, ɗaya daga cikin jami'an da ke bada allurar rigakafin da ke asibitin, ta bayyana.
Mu dai gaskiya muna samun ci gaba a koda yaushe, saboda duk lokacin da suke zuwa awo muna fadakar da su wannan awo yana da muhimmanci, kuma bayan wannan hailo idan Allah ya sauke su lafiya su dinga kawo mana yaran su rigakafi, saboda yana da muhimmanci. Akwai maganin sarki haƙora a ciki, akwai kuma na kenda, akwai na yellow fever, akwai kuma na sabuwar allura ce da ta shigo da ake ce mata PCV, ita ce ta pneumonia da ake fadakar da su, duk muna fadakar da su akan haka.
Kamar a rana kuna samun mace nawa a nan asibitin Roni wadda suke kawo ƴaƴan su rigakafi?
Kamar duk ranar Talata da muke samu, muna samun farkon haihuwa, muna samun kuma revisit wanda ake cewa su zo bayan sati hudu. Kamar misalin aka hada su muna samun kamar 40, wani sa'in 35, wani sa'in 50, wani sa'in 60, ya danganta ga inda suke zuwa. Muna zuwa gidajen da kansu bai waye cewar su ringa kawo yaran su rigakafi ba, ko gidan biki ko gidan suna, muna dan zuwa muna dan fadakar da su, kuma muna sa ana shela a cikin gari su ringa kawo yaran su rigakafin.
Malama Hafsa Ja'far kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Ita ma ƙungiyar HC3 mai fafutukar ganin an inganta lafiyar mata da ƙananan yara da ke jihar Bauchi ta kai ziyarar neman goyon baya ne ga kafafen yaɗa labarai da ke Bauchi domin faɗakar da al'umma muhimmancin kula da lafiyar mata da ƙananan yara. Amina Abdullahi Girbu na da cikakken rahoto.
Da yake bayani coordinator yaɗa labarai a ƙungiyar Ustaz Zakar Hassan Galadima.
To, abinda yake tafiya tare da mu shine cewa mun zo ne domin mu gabatar da manufofin wannan kungiya na advocacy ko group wanda muke wakiltanta, wanda wannan advocacy ko group din nan aikin da za ta yi shine fadakarwa da wayar da kai na al'umma akan harkan lafiyar mata da kuma yara. Sanin kowa ne ya sani a halin da muke ciki a yanzu, yanda yara suke mutuwa, yara suke kamuwa da cututtuka, wanda sanadiyan abubuwan da suke jawo waɗannan cututtuka da mutuwan nan za a iya kaurace musu ta yadda rayuwar yaranmu da matanmu zai inganta, kamar yadda muke gani muke ji a ƙasashen da suka ci gaba, wanda su har sun manta da cewa mace ta ɗauki ciki kafin ta haife ta mutu, su sun manta da irin wannan yayin ma. Sannan kuma da yaro ɗan ƙarami ya kamu da cutar yunwa ko kuma cuta wanda za a iya dai magance ta, magance kamuwanta ma, su waɗannan ƙasashen har sun manta da irin waɗannan al'amura. To, mu me zai hana a society mu ya kasance mun yi hoɓɓasa wajen inganta lafiyar yaranmu da matayenmu, ta yanda mace za ta ɗau ciki, ta raini cikin nan, ta haife shi, ta shayar da shi cikin ƙoshin lafiya? To, ganin cewa kafafen watsa labarai kuna da mahimmanci sosai, kusan ku ne limamai na isar da dukkan wani sako na alheri, shi yasa aka ga ya dace mu kawo muku ziyara waɗannan kafafen watsa labaru namu, mu kawo muku ziyara domin mu bayyana manufan wannan tafiya, ta yanda idan muka zo za mu yayata bayanai akan wayar da kan al'umma, za ku ba mu haɗin kai.
Ustaz Zakar Hassan Galadima, coordinator labarai, da suke bayani shugabannin gidan talabijin da rediyo na jihar Bauchi Alhaji Idris Ibrahim Shell.
Ina mai matuƙar farin ciki da karɓar wannan committee din, kuma shi mai jawabi wato coordinator ya yi jawabin da ya toshe ko ta ina duk hanyoyin da zan fito ya toshe. Na farko, aikin da kuke yi ba ƙaramin aiki ba ne, kuma duk mutum wanda yake da bukatun ganin ci gaban jihar Bauchi zai mara muku baya tunda abin ya shafi lafiya mata yara da dai sauran su mu kanmu a madadin na gidan talabijin mu ma muna ta kokarin wannan kamar yadda ka faɗa babu shakka da za mu so mu koda wanda ake biyan ma a ce mu yi shi kyauta
da na gidan radio Nigeria Love FM Bauchi Alhaji Aminu Tahir Goggo
na mai nuna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan lokaci har aka gane muhimmancin mata cikin al'umma mata sun kasance a cikin ukuwa a cikin shekarun da suka wuce dama ce ba ta da yanci ta je ta yi awo in tana da juna ko da mijinta na so zaka ji uwarsa ta ce ita ba ta yarda ba ko kuma a'a ita ubanta shi ma ya ce bai yarda ba so ba su haka a gidansu duk ba a je asibiti ba a yi wani awo ba a je wani ko ina ba haka aka haife su kawai a gida to kaga irin wannan a yanzu saboda shigowar mutane irin ku a cikin irin wannan awo za a yi eliminating din su ne ba gaba daya a doron kasa da ikon Allah
shugaban gidan radio Love FM da na BATB kenan daga nan ziyaran ta mika gidan rediyon Bauchi wato BRC Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Nigeria
a gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu a jihar Niger ana ci gaba da fadakar da al'umma muhimmancin amfani da gidan sauro domin rage kamuwa da cutar zazzabin malaria da cizon sauron ke kawo shi Mustafa Nasiru Batsari na dauke da cikakken rahoto.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake kara samun yaduwar sauran a sakamakon shiga yanayi irin na damana. Uwar gida Mary Dawaba ita ce jami'ar yaki da cutar zazzabin cizon sauran a jihar Niger.
A gidan sauran ne ya kamata a fadakar da mutane su san amfani gidan sauran nan kuma muka bi kauyuka ana fadakar da mutane a yi amfani da gidan sauro saboda shi ke kare jama'a ga cizon sauran karan kanta sannan kuma idan aka rataya shi bayan ya samu sa'a 24 aka shanya inu aka rataya shi za a samu kariya sosai don ko wanda ma bai kwana cikin ta ba in dai yana cikin ɗakin shi ma yana da kariyan wannan saboda idan sauro ya zo ya fada kan gidan sauran nan mutuwa zai yi sannan kuma wasu kwari ma a cikin ɗaki su ma suna mutuwa so yawancin mutane idan aka ce su rataya wannan gidan sauran sai su ce wataƙila lokacin sanyi ba sauro sannan kuma in sun rataya sai su ce akwai zafi amma ya kamata mutane su san amfani shi cewa idan ka kwana cikin gidan sauran nan sauro ba zai cije ka ba kuma ba za ka samu zazzabin cizon sauro
haka zalika madan Dawaba ta ce suna mai da hankali wajen fadakar da mata masu juna biyu akan mahimmancin zuwa asibiti ta yadda za su samu kariya daga cutar ta malaria
kuma mun ce dukkan mata masu juna biyu su je asibiti idan cikin nan ya kai 20 to 24 weeks za a ba su wasu tablet wanda zai kare su ga zazzabin cizon sauro sanda suke da juna biyu wato sulfadoxin paracetamol kenan idan aka ba su bayan sati hudu za su sake ba su sannan za a yi ta shan shi akai-akai haka nan har Allah ya sa mace ta soka ba za ta samu zazzabin cizon sauro ba.
Tsaftar muhalli na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake bi wajen kauce ma yaduwar cutar ta zazzabin cizon sauro kamar yadda madan Dawaba ta yi ƙarin bayani.
Mun kuma mun faɗakar da jama'a duka al'ummar Niger State cewa a rinka gyara wuri kamar a tsaftace muhalli haka nan. Abin da ya kamata inda sauro ke kwanciya a tabbatar cewa babu ruwa wanda zai yake taruwa a wurin don sauro fa ruwa yake sauri mai sanyi-sanyi amma in mutane suka gyara mahallinsu za su tabbatar cewa sauro baya hayayyafa a wurin.
Ko baya ga wannan dai jami'an kiwon lafiyar na ci gaba da fadakar da jama'a a jihar Niger akan hanzarta zuwa asibiti da zaran an ji ba daidai ba domin tantance kowace irin cuta ce ke damunsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka. Daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shin kowane dalili ne ya sanya mai ɗakin gwamnan jihar Kaduna Ummi Aisha Nasiru ‘yar Rufa'i ta ɗaure yaƙi da cutar tamowa a jihar Kaduna? Alhaji Shehu Muhammad Makarfi shi ne jami'in shirye-shirye na shirin yaƙi da cutar tamowa da mai dakin gwamnatin jihar Kaduna ta daure yi a jihar Kaduna
wannan hubasan da aka yi wanda mai dakin gwamnatin jihar Kaduna take jagoranci wani abu ne wanda an dade ana kansa amma ba a samu wani wanda zai ce bari mu ci gaba ku biyo ni ba abin sha'awa a cikin tafiyar da ake yi din an faru da kananan kuma guda biyu zariya da makarfi yanzu shirin ya ƙara gaba zai shiga Igabi zai shiga Kaduna ta kudu ta Kaduna ta arewa zai shiga Hacikun daga nan kuma har sauran kananan hukumomin jihar Kaduna babban abin da ce a cikin wannan shine da abincin da ake cewa ana nema din don a ba yaran nan sai muka gano ashe muna da su a cikin jihar Kaduna muna da su a ƙauyukan mu muna tare da su a dakunan mu amma yadda zamu hada su mu ba yaran ya tsira daga wannan shine yanzu matsala to amma dai yanzu alhamdulillahi tunda gwamnati ta daukan maka kanta tace za ta iya cinkari wannan abin da kanta ta siyo magungunan da ya kamata a ba yaran nan kyauta ake bayarwa an raba asibitocin nan da muka zaba guda 5 a guda 6 a Zaria guda 6 a Makarfi ana bayarwa kuma za a shiga sauran wadansu kananan hukumomin kuma yaran da ake bayarwa alhamdulillah daga sanda aka fara ba yaro daga satin farko ran da aka ce yayi sati ne 8 ka zo ka ganshi wala ka ce shine aka kawo kamar sun dankara sati 8 bai wuce ba bukata tana biya alhamdulillah abinda muke bukata a cikin wannan shirin shine hadin kan sauran al'umma masu ruwa da tsaki matar da ke cikin gida da mai gidan da ke yawo a titi yake neman abin shi ke kawowa gida da kai da kake shirin wannan shirin da mai sauraron duk gaba daya kowa ya bada gudunmawa za a bari shine kowa ba shi hakkin sa karamin yaro da ke gida da ake ginin sa yanzu ya fara rarrafe yanzu aka yaye shi a nono zai fara rarrafe zai fara tashi shike neman kayan gini shike neman sumuntin aikin gini shine kuma abin nan da kai kake ci a waje wanda shi yaron baya samu wanda kake ci a wajojin masu mai shayi da wani tsirin da kake ci a waje shine yafi bukata yanzu kai ya riga an gama gini yanzu kai yanzu malami za ka ƙara gina a jikinka yanzu ai an gama sai dai fenti da yabe amma shi yaron da aka haifa yanzu yake shan nono uwarsa tana bukata dan ya tsotsa a jikinta shi ma yana bukata dan ya samu ya fara rafe tashi ya miƙe da lafiya da kuzari kamar kowanne yaro wannan shine mai dakin gwamnati ce ta ji ta gani za ta wuce gaba mu bi ta a baya a sanar da mutane kuma a jagorancin fada da wannan tamuwar domin ba wani fada bane wanda yake yada gare mu a fada ne kawai wanda kana zaune ka miƙa wuya ka ce in ma za ka yanka ni yankan didiyan gurin bayan ku za mu iya yaki da wannan ciwon tamuwar wannan shine babban muhimmin sakon da mutane kamata a ce ya isa gare su
Alhaji Shehu Muhammad Makarfi kenan jami'in shirye-shirye na shirin yaki da cutar tamowa da mai dakin gwamnatin jihar Kaduna Hajja Ummi Aisha Nasiru Rufai ke yi a fadin jihar ta Kaduna Ibrahim Alfa Ahmed Gareka
masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu amma ko mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya
kwana da shiri dan auduran sarki ya dade
jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen hada shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan aljihu.